Sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Freedom muryar jama'a ke gabatar da Inda Ranka. Wani kwarewar bincike da lissafin keke da keke ya bayyana cewar mafi rinjayen mata da ke ɗaure a gidan gyaran hali a Kano tuhumar laifin kisan kai ne a kansu. Ko dai masu kisan miji ne, ko kisan kishiya, ko kuma zargin kisan ƴaƴan kishiya. Sannan hankali sata da garkuwa da mutane na ci gaba da zama ruwan dare a arewacin ƙasar nan. Za ku ji mu da wasu mata da suka sayar da kadarorinsu domin fansowan ɗan uwansu, kuma har yanzu lissafi bai cika ba. Dubban ƴan acaɓa ne da aka haramta wa sana'ar a birnin Lagos suka shirya tsaf domin dannowa birnin Kano tare da baburansu. Wasu ƴan adaidai da sau ɗauke da makamai sun sa duka akan wata majalisar shan shayi, lamarin da ya kai su ga jikkata wani matashi, amma fa an kama guda daga cikinsu. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Nasir Salisu Zango ne ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirin Inda Ranka, wanda masu salon magana sukan ce kashi a kallo. Matsalolin tsaro a ƙasar nan, musamman ma yankin arewacin Najeriya, na ci gaba da zama mushkila har ta kai kullun ƙara samun ɓaraka ake yi daga batun satar mutane, wanda kullun ke yawaita zuwa barazanar sace-sacen dukiyoyin mutanen. Haka kuma masana da dama na alaƙanta wannan matsala da yawaitar matasa marasa aikin yi. Da yawa dai matasan arewacin ƙasar nan kan dogara da fita su tafi kudanci domin cirani, musamman ma zuwa birnin Lagos, inda matasan arewa ke samun wuri suna gabatar da sana'o'i. Can baya dai, idan ba ku manta ba, wasu matasa 'yan asalin jihar Jigawa sun gamu da kamun kazar kuku daga hannun mahukunta a jihar ta Lagos, inda aka kama su tare da baburansu, lamarin da ke nuna cewar sannan a hankali wata ran matasan da ke ciranin za su rasa tudun dafawa a inda suke fita ciranin. A takaice dai, a asabar ɗin nan ne gwamnatin jihar Lagos, inda a nan ne galiban matasan arewa suka fi zuwa cirani, ta fitar da dokar haramta a caɓa a mafiya rinjayen sassan jihar. Wannan ya sa dole 'yan ciranin su sauya sana'a a Lagos, ko kuma dai su dawo gida arewa. Kuma galiban bincike ya nuna cewar yawancin masu sana'ar a caɓa a Lagos 'yan arewa ne. To amma abin tambaya a nan shine, idan sun dawo gida sakamakon haramta a caɓa a Lagos, me makomarsu? Kuma anya halin da tsaron ke ciki ba zai ƙara samun barazana ba? Wannan dai amsa ce da masana da masu ruwa da tsaki a fannin tsaro ya kamata su amsa ta. Wakilin Musa Lisi Bafayo ya yi tattaki har birnin Lagos, ya kuma zanta da wasu 'yan acaɓa dubbai da suka ce tun da Laila ta iya sai a koma Basha, don haka sun shirya ɗebo baburansu su dawo Kano.
Muna cikin wani yanayi, duba da cewa kusan transport a nan jihar Lagos hanyoyi sun lalace, mutum tafiya wacce ba tafi kilomita uku za ta zama tashin hankali in dai ba ta hanyar okada ba. Kaga yanzu aka ce an hana okada lokaci ɗaya, mu kan mu san halin da mu tsinci kanmu.
Ana samu ba laifi a bisa canyin da ka baro, ina samun kaman ma 3,000-2,500.
Ba wai ɗan acaɓa ne kaɗai ba, hatta kanikawa da ke cirana a Lagos sun ce kasuwa ta tsaya. Kaga kenan ba su ga ta zama ba, wai an saci ɗan ɓarawo.
A yau dai oga ka ga nan bano ɗan babu ɗin shi ma roba-roba ne, ba mu yi wani aiki ba tun safe haka muke zaune a gurin. Ita ce ta cicin ya ba zan iya zama ba, domin dole ne mu koma gida ya nema abin yi ko kuma mu canza sana'a.
To a wannan gabar ne muke da buƙatar yin tambaya, shin anya mahukunta sun shirya karɓar waɗannan dubban matasa waɗanda da yawansu ba 'yan Kano ba ne amma daga Lagos Kano suke hangi? Za mu ɗora a shirinmu na gaba. To a yayin da 'yan acaɓar Lagos ke barazanar dawowa Kano biyo bayan matakin gwamnatin jihar, su kuwa wasu matasa ɗauke da makamai a cikin baburin a daidaita sau sun saka duka da sara ne kan mai uwa da wabi a wata majalisar shan shayi da ke rijiyar lemo. Wannan al'amari ya faru ne a garin jiya, lokacin da jerin gwanan baburin a daidaita sau guda uku suka kotse a gaban wannan majalisa, nan take kuma suka fitar da saifin takubbunansu suka sanya sara, har ta kai sun raunata mutane, kamar yadda Mustapha Ali wanda aka yi wa rotse ya bayyana.
Muna zaune a wajen mai shayi misalin ƙarfe 11, muna zaune mu shida muna hira, kawai sai muka ga wani adireso guda uku ana faka kan adireson, kowa ya zara adduna da gorori suka hawa duka, kowa suka samu su bi shi, wasu ma an sare su. To ni ne dai aka bi duka sosai gaskiya.
To daga bisani dai mutanen yankin sun yi taratara sun cafke a daidaita sau guda ɗaya, sun kuma danka shi a hannun 'yan sanda. Hakan ya sa muka tuntuɓi kakakin rundunar 'yan sandan jihar Kano, DSP Abdullahi Haruna Kiyawa, Sai dai ya ce yana bincikawa kuma da zarar binciken sa ya nuna zamu ji matsayin sa akan wannan farmaki da aka ce an kai. To Allah ya kyauta. Har yanzu dai muna wannan batu dake da alaka da barazanar tabarbarewar tsaro. Domin ko matsalar garkuwa da mutane yana ci gaba da zama ruwan dare. Din ana mamaki idan an kama mutum har abin ya zama ruwan dare ga duniya. Da zarar an ce an kama mutum sai dai kawai dangi su shiga tunanin hanyar kubutar da shi. Kuma magana ɗaya ce kuɗi. Wannan matsala dai ta addabi talakawa a arewacin ƙasar nan waɗanda yawanci a yanzu abin su yafi shafa. Wasu dangi da aka kama dan uwansu sun shiga fafutuka inda suka ce sun sayar da kadarorin su amma har yanzu ba su kai ga hada kuɗin fansar da aka nema ba.
Sunana Maryam Rijiyar Zaki, kanin babata ne ya tafi Lagos kai shekarau ya fitila. To shine ya je da zai dawo. To shine ya haɗu da waɗannan mutane suka kama shi ɗan kidnapping. Suka tafi da shi to shine suka yi mana waya, muka buga sai suka dau lambar. Suka ce ashe muna son shi ne. To shine suka ce to mu bada miliyan 40. Sun rage mana miliyan 1 da rabi yanzu mun bayar. Shine suka mana rahoton cewa mu kawo lalle, mu kawo da sauri in ba ka da abin da ya faru akan sa mu muka janyo masa.
Kuna da kuɗin da za ku bayar miliyan?
Mun samu dai 500. Biyar muke nema mu cika mu bada miliyan bayan Allah da Allah ya taimaka mana.
Matsaloli irin waɗannan dai sun dade suna damun yankin arewacin ƙasar nan kuma shawo kansu ya ta san mazama tamkar gyaran gangar Auzunawa lamarin da ke barazana ga al'umma. Allah ya kyauta. Allah kuma ya bada ikon shiga wannan magana a taimaka. Daga kasuwar Farm Center kuma inda ake kai ruwa rana tsakanin wasu ƴan kasuwar da kuma hukumar Karota, yau shugaban kasuwar Alhaji Tijjani Muhammad ne ya kai wa shugaban hukumar Karota Honorable Baffa Babadan Agundi ziyara wata ke da alaka da sato kasa katsin da ake yi na tashin wasu ƴan kasuwar daga titi. Har ta kai wannan al'amari ya jawo kace na ci. Sai dai a yayin wannan ziyara Baffa Babadan Agundi ya hori ƴan kasuwar ta Farm Center da su bi doka da oda domin dai dorewar zaman lafiya a jihar Kano. Bari ku ji yadda ya tsaya a gaban ƴan kasuwar yana tarabka hudu ba.
To ni ma in tambaye ku tsakaninku da Allah da girman Allah da Muhammadu Rasulullahi wannan kaya da kuka sa akan titi daidai kuka yi? To in dai ba daidai bane kar mu shiga da maganganu ya za a yi koya ne ba za a yi ba tunda da kanku kun ansa. Dan Allah dan girman Allah ni ma ina roƙonku kafin mu zo mu fara aiki a fara kuma cewa ba shi da kirki a je a kwashe kaya.
To yanzu kuwa sai batun halin da mata ke ciki a Kano wanda lamarin ya tashi daga abin aje a yaraha ya kai mizanin buƙatar yin zama na tsanaki tsakanin mahukunta da masu ruwa da tsaki a Kano da nufin dai magance matsalar a kamo bakin zaran. Alƙalamin lissafin matan da ke kurkuku a Kano ya nuna cewar kusan kashi 70 cikin 100 na matan da suke zaune a gidan gyaran hali suna fuskantar tuhuma ne bisa laifin abin da ya shafi zamantakewar iyali. Wato ko dai ta kashe mijinta an kai ta kurkuku ko kuma tana jiran shari'a ko kuma dai an kai ta zaman kurkukun ko kuma jiran shari'ar bisa mummunan hari da ta kai wa mijin nata ko kuma kisan kishiya ko illata kishiya ko ma kashe dan kishiya ko azabtar da shi. Haka kuma alƙaliman lissafin sun bayyana cewar kaso 20 na cikin waɗannan mata bashi ne ke zaune da su a kurkuku kuma yawancin masu cin bashin irin matan nan ne da mazajen su suka bar wa ɗawainiyar gida ko dai aure ya rabu mijin ya saka musu gida da ƴaƴa ko kuma akwai ma auren amma kuma mijin baya sauke nauyin abin da ya shafe shi. Wannan dai maudu'i ne mai matukar muhimmanci mai zama da kansa za kuma mu waiwaye shi a shirye-shiryenmu na gaba. Allah ya kiyaye. Masu sauraro shirin Inda Ranka kuke saurara daga nan Freedom Radio muryar jama'a.
Daba Nigeria akan tunan El Samad da karamin riba muka dogara da neman albarka. El Samad.
Me kike yi a wajen nan bayan tun ɗazuga shi can ana lecture?
Ni fa ka san lecture nan da turanci ake yin ta shi yasa bana ganewa.
To ai in dai rashin gane turanci ne matsalar ki da sauki domin mu ma da duk ba ma ganewa. Amma muna fara zuwa makarantar Asad English Academy. Shikenan muka wuce gurin. Baki ga ƴan group din mu ba idan suna fesa turanci kamar abin nan London?
Ba nan kawai suka tsaya ba domin suna yin wannan karatu ne a ranakun Asabar da Lahadi haka kuma sun bude ajujuwa na musamman a ranakun Litinin da Talata ko kuma ranar Laraba da Alhamis da ma ko kuma da daddare.
Asad English Academy.
Za ku iya samun form din shiga makarantar a kantin Garba Karfe Investment dake kwanar Ganduje ko kuma a ɗaya daga cikin office din makarantar dake Standard Computer Institute a unguwar Sharda Pestry Daurada masallacin Ja'en.
Za ku iya kiran lambar waya kai tsaye 0803 976 9111 sanarwa daga daraktan makarantar Adams Said Adam Dandago.
To madalla yanzu kuwa sai batun rikicin da ya taso a jami'ar fasaha ta Udil da kenan Kano, inda a makon da ya gabata idan har ba kuma ta ba malaman jami'ar sun fitar da matsaya, inda suka ce gwamnati ta yi shakulatin bangaro da wannan jami'a wajen rashin sauke nauyin da ya rataye a kanta. Har ma kungiyar malaman ke nuna matukar takeici bisa yadda suka ce manyan ayyuka ma a jami'ar gwamnatin Kano ta bar alhakin kulawa da shi a hannun hukumar Tetfan. Haka kuma kungiyar malaman ta soki lamirin jami'ar na suwo waɗansu motoci wanda suka ce shi ma baya bisa ka'ida, domin akwai abin da ya kamata a ce an yi idan an samu kuɗi ba sayan motocin alati ba. Sai dai kuma a wata takarda da hukumar jami'ar ta fitar mai dauke da sa hannun Sa'id Abdullahi na yaya babban jami'in hulɗa da jama'a na wannan jami'a, ya soki lamirin malaman inda yake cewa maganganun da malaman ke yi bai wuce soki burutsu ba, domin a kwana-kwanan nan sai da gwamnatin jihar Kano ta kashe naira miliyan 774 akan wasu kwasa-kwasai na wannan makaranta. Haka kuma duk shekara gwamnatin jihar Kano tana kashe wannan makaranta kudin albashi da sauran kunji-kunji na sama da naira biliyan 2 da naira miliyan 600. Dangane da batun da malaman suka yi na cewa an barwa Tetfan alhakin ayyukan jami'ar, kuma jami'ar ta ce wannan ma akwai gyara domin akwai babban lam'a a wannan magana. Kuma suka ce ainihar alheri da gwamnati ke da shi akan wannan makaranta shine ma ya jawo hankalin ita hukumar Tetfan wanda take yin wasu ayyuka a wannan makaranta, ko ba dukkanin ayyukan makarantar ne Tetfan take ba, ita ma gwamnati tana yi. Haka shi ma shugaban jami'ar Alhaji Ali Kwadangote. Wannan sanarwa ta ce hukumar jami'ar tana kashe miliyoyin kuɗi akan ayyukan da suka shafi jami'ar da biyan malamai haƙoƙinsu akai-akai da ma sauran ma'aikata waɗanda ba malamai ba. Duka-duka kuma da wannan ne shirin ya zo ƙarshe, a madadin dukkanin abokan aiki Yusuf Ali Abdalla, Aminu Abdu Baka Noma, Nusaiba Umar Madaki da Amina Hamisu Isa da Zunnira Garba Baban Ladi, Abdurrahman Hamisu na Madina shine sarrafa na'ura don sadan da ku, Nasir Salisu Zango da na shirya na kuma gabatar, nake cewa mu kasance cikin koshin lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.